بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الحميس شاء أكو غواتن دل هجة هجرانا دا دبو ايدا تريهو ايدا أشرين دا ايا واندو دي دي دا بقوي غواتن ماج شكرا تدبو بيو دا ايا منا كراتو لكتاسن الصارم البتار في التصدي لسهرة الأشرار نا الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي حفظه الله. إذن جماعة المسلمي بسمان تابا وانا لكتاسي كمريد مكي بينا وكلن لكتاسي ني واندا يتأيو وجن اينهن تنكارر بوكايه da ƴan sihiri, da ƴan dabo, da matsafa, da duk waɗanda suke bin hanyar karkata asirce-asirce da kuma hauɗa da aljanu domin biyan buƙatarsu. Malamin Begushi yana kawo mana nau'uka daban-daban na daga irin nau'ukan asirin da ake ba, sannan ya kawo maganin kowane ɗaya daga ciki, har inda ya zo nau'i na takwas wanda ya kira shi da sihirun nazif, wanda a harshen shari'a take kira shi da alistihaba, wato jini ya rinka kwararwa mace daga ainihin cikin farjinta, ba jinin haihuwa ba, ba jinin haila ba, wannan jini zai rinka zuwa ne haka siddan kadai ba ɗayan waɗancan dalilai guda biyu. Wannan shi ake kira alistihaba. Kamar yadda muka gabatar a baya, ka iya bambance wannan sihirun nazif da rabtun nazif. Rabtun nazif shi jinin zai rinka zuwa ne a sanda mijin zai sadu da ita. Mijin yana ɗaga ta, in ya fasa saduwa da ita ko in ya gama saduwa da ita sai jinin ya ɗauke. Wannan shi ake kira rabtun nazif. Za mu zo mu ji meye shi, yaya yake, ya maganin shi yake. Amma yanzu ana maganar sihirun nazif, shine jini zai zarce wa mace sai kwana 30, kwana 40, shekara 5, shekara 10, ko yaushe ne ainihin zuwar mata. To za mu yi bayanin yadda ainihin wato yake a fiqhance insha Allahu ta'ala, bayan da muka gama jin hukuncin shi game da matsalar kasancewar shi ciwo da kuma meye maganin shi. Domin dama daga ƙarshe mallam ya ce dangane da sallah ta mace wadda take mai istihaba, da ainihin azumin mace mai istihaba, da sauran ibadoji, ya ce wannan ba fagen bayanin haka ba ne. Amma in kana son bayanin haka, to sai ka ainihin wato samu littattafan ainihin fiqhu na musulunci. Shi ne nan na zo mana da littafin fiqhu sunna, zan ɗan karanto mana ko in ɗan bayyana mana ma'anar wasu kaɗan daga cikin abubuwan da shi abin da malamin ainihin ya faɗi. Domin malamin shi ma cewa ya littattafan fiqhu. To na daga cikin littafan fiqhu mafi tara abinda malamai suke ainihin a kai shine ainihin littafin fiqhu sunna na Imamul Izala, ainihin Saidi Sabi. Gaskiya sanda aka fara Izala, abinda ake yi littafin nan kirari kenan Imamul Izala. To da al'amari ya al'amari, Malam Abubakar Gumi kafar shi ta zami, sai ainihin ya je ya ce wata rana ai fiqhu sunna an soke shi, saboda ya ce za a iya yin sallar juma'a mutum biyu. Shikenan ta kalidai daga cikin malaman Izala sai suka ɗiba, duk inda suka je su ma sai su ce an soke fiqhu sunna. In ka ce me yasa su ba ma za su iya tuna dalilin da malam ya bayar, tare da cewa wannan dalilin da ya bayar shi ma mummunan dalili ne wanda a shar'ance a hankalce bai halatta a waiwaye shi ba ma. Kuma abin mamaki gogaggen malamin fiqhu irin shi ya faɗi haka. Wannan magana gaskiya ta zama babban abin kunya ga malikiyar Najeriya kwarai da gaske. Domin dan kadai malami ya ce mutum biyu za su iya sallar juma'a, wannan maganar ba ta kai a ce a soke littafin shi ba. Domin in wannan maganar muguwa ce, to akwai wadda ta fi ta mugunta a cikin dukkan littattafan fiqhu malikiya da ake karanta a ƙasar nan, fara tun daga Ahlari, Iziya, Ishmawi, kai ba har Muwattar Maliku, akwai maganar da ta fi wannan barna. In dai wannan barnar da za ta sa a soke fiqhu sunna, to akwai maganar da ta fi haka zama barna a cikin Muwatta ta Imam Malik, amma ba a ce an soke Muwatta. Babu wata magana kwaya ɗaya a duniya da malamin fiqhu zai faɗa, in dai magana ce ta fiqhu ba ta aqida ba, wadda za ta ja a ce an soke littafin shi. Jama'a musulmi, mun gane wannan da kyau ko? Kuma wannan magana da mai fiqhu sunna ya faɗi, abin mamaki ba shi ya faɗe ta ba, shi ma ya ɗauko ne daga littafin Ar-Rawdatun Nadiyya, sharhi ne na littafin Ad-Durarul Bahiyya, wanda ainihin Sheikh Said Sa'idi, wato Sheikh Siddiq Hassan Khan ya rubuta shi. Don haka ba daidai bane a cikin addinin musulunci bi mujarrad saboda wata magana kwaya ɗaya da ainihin wani malamin fiqhu ya faɗi a ce ai an soke wannan littafin nashi. to wannan abin da Malam Abubakar Gumi ya faɗa in ba ku manta ba ko in kuna sauraron karatu Malam Abubakar Gumi wata biyu da ya wuce an saka daidai wurin karatu to abin da kai ce wannan magana ta haramtawa da dama daga cikin waɗanda ke kungiyar Izala amfanuwa da wannan littafin da ya bude baki zai ce ai malam ya ce an soke littafin me yasa wai saboda ya ce za a yi sallar juma'a ainihin wato mutum biyu to wannan irin magana da su ma yan dariƙa suke danganta Malam Abubakar Gumi ai ya ce siyasa ta fi sallah ai ya ce siyasa ta fi sallah abin da malamai suka tabbatar shine inna li kulli jawabin kabwatu duk wani malami gogaggen malami ai asalin jawab ingarman doki duk inda ingarman doki yake wata ran sai ya cincibe ya fadi duk kwarewarka a ilimi wata ran sai an same ka da ainihin wato alƙalaminka yayi santsi ko bakinka yayi zarbabi ko makamantan haka dan haka babban malamin musulunci Ibnu Taymiyya yayi littafi yace raf'ul malami anil a'immatil a'lam dauke zargi daga manyan malamai duk abinda manyan malamai suka yi na kuskure wajen fitar da hukunci ba a zargin su akai domin gyara suka nufi kuma wannan magana da mai fiqh sunna ya faɗi babu shakka ita ce daidai daga cikin dukkan zatukan malaman fiqh musulunci cewa sallar juma'a mutum biyu za su iya yin ta don babu wani dalili a cikin duniyar musulunci wanda yace sallar juma'a sai mutum 12 hadisin da yazo haka baya daukan wannan ma'ana waqi'a ayniya ce waqi'atu aynin waqi'atu aynin ita ce bahaushe ke cewa za mu tatar da mu je mu ko kaya ya tsinke gindin ka ba ma'ana manzo Allah yazo yana hudu ba ranar juma'a mutane suka ji an kada kujan abinci ya shigo Madina ana yunwa ana fatara ana wahala to in abinci ya shigo sai a kada ganga da ka ji ganga to abinci ya zo kenan to ana yunwa kuma nan da nan kowa sai ya gari guhun shi sai fice daga masallaci da gudu duk sai suka watsi sai zan mutum 12 suka rage a masallaci sai annabi ya musu hudu ba sai ya musu sallah ainihin juma'a shikenan sai malikiya suka ce wannan ya nuna sai mutum 12 ne za su halatta ai musu ainihin wato sallar juma'a in mutum 12 ba su kai in mutane ba su kai 12 ba za a yi musu sallar juma'a ba me yasa suka ce saboda wannan hadisin to abinda malamai suka naƙashanta malikiya suka yi muƙabalanci malikiya cewa waye sanin sheku da mutum 5 ne suka tsaya annab ba zai hudu ba tunda ana zaune ne sai suka watsi sai ya cigaba da jawabin shi shin shine da kanshi yace mutum 12 su tsaya a'a 12 nan ne haka kaya ya tsinke gindin ka ba sai suka tsaya da 10 ne suka tsaya da 5 ne suka tsaya dan haka babu hujja a cikin wannan hadisin Shafi'awa kuma suka ce ba za a yi sallar juma'a ba sai ta kai mutum 40 suka kawo wani hadisi munkari da'ifi jiddan karanta ainihin littafin Bulughul Marami karshen babin juma'a kaje shi bai tabbata ba dan haka a cikin addinin musulunci sallar juma'a tana daukar hukuncin sallar jam'i ne sallar jam'i ko tana farawa ne daga mutum biyu dan haka in imamin juma'a yazo ba wanda yazo sai mutum daya sai su hadu wannan yayi ikama wannan yayi kiran sallah shikenan su tashi su ainihin sallah su biyu sallar su tayi daren dakam wannan shine tabbataccen hukunci jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan shine littafin fiqh sunna ma'ana shi littafin fiqh sunna wata baiwa ce Allah madaukakin sarki yawa musulmi dake rayuwa a ainihin wannan karni wannan babban malami dan ikhwanul muslimuna ne dan brother ne domin kalmar brother a Najeriya ta zo a cikin yaudara amma kalmar brother mu ne muslim brothers mu ne yan brother yan brother daban yan shi'a daban ba abin da ya hada yan shi'a da yan brother har abada dan shi'a bai ma taba zama dan brother ba amma jahilci ne yayi wa Najeriya katutu Hassan al-Banna shine shugaban kungiyar Ikhwanul Muslimuna a ƙasar ainihin Masar anan ne za a samu a cikin tawagar akwai waɗanda suke ƴan ahlus sunna ne khalafiyya kamar shi kanshi Hassan al-Banna ahlus sunna ne shi amma al-khalafi dan haka zaka same shi yana taron maulidi yana zaman taron zikiri yana wazifa yana abubuwan shi akwai kuma ƴan Ikhwanul Muslimuna gangaram ƴan izala 100% ƴan salafiyya su ne su Sayyid Sabit su ainihin wannan mutum mai littafin al-halal wal-haram ad-doktor al-allama Yusuf al-Qardawi to haka kungiyar ta taso dukkan su ahlus sunna ne babu dan shi'a a cikin tafiyar amma sai ya zama akwai ahlus sunna masu fahimta irin ta salaf akwai ahlus sunna masu fahimta irin ta khalaf akwai kuma ƴan boko cikin su al-udaba'u waɗanda ainihin wato kawai sun je sun yi Arabic literature ne da sauransu su ne irin su Sayyid Sabit mai littafin fi zilal al-Qur'an to su Sayyid Sabit su ne ƴan izalan cikin tafiyar shine sai zauna ya rubuta wannan littafi fiqhus sunna. Ma'ana yake muna son ne a samu gyara, a samu guguwar fiqhu ta canza, atmosphere din ya canza, iskar ta juya, ta daina kadawa yamma ta rinka kadawa gabas, ya zama malamin fiqhu ba yayi ta magana ba kamar zubar ruwan sama, a'a duk magana in ya tsaye ce saboda Allah ya ce, saboda annabi ya ce, shine ya rubuta wannan littafi mujalladi uku. Shi kuma sai duk sabi ya karanta fiqhul muqaran ne, shine a gwada fiqhu kaza da fiqhu kaza, me yasa wani yace kaza, me yasa wani yace kaza, to da wannan littafi sai littafin ya samu kyakkyawa kuma cikakkiyar karbuwa a wurin matasan duniya. Shine babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani, shi kuma sai ya daga ido sai ya ga wannan littafi cikakkiyar baiwa ce Allah ya wa duniya. To me zai hana ba za a ainihin wato karasa cika armashin wannan baiwa ba? Shine sai ya ce tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna, cika baiwar da Allah ya yi wa al'umma game da ta'liqi sharhi akan fiqhi sunna. Shine mai fiqhi sunna wani wurin zai kawo hadisi, ko hadisin ya zama bai inganta ba, ko ya zama mas'alar bai dace akan ta ba, sai malamin sai ya gyara akai. To shine wannan littafi kake ganin shi tamamul minna, Muhammad Nasiruddin Albani ya gama shi cip wajen shekaru 40 da suka wuce, amma ba a buga shi bane sai dan bangare kawai, bangaren sallah, azzakka da ainihin azumi su ne kawai aka buga, amma sauran ana nan ana shirya su, yanzu za a fitar da su, za ainihin a buga su a maktaba ta ainihin Riyad. A takaice wannan littafi shine fiqhu sunna, wanda duk yace an soke fiqhu sunna sai dai shi a soke karatun shi, amma fiqhu sunna ba a soke shi ba, ba za a soke shi ba, ba zai kuma yiwu ma a taba soke shi ba. In ku aka soke fiqhu sunna, duk wannan littafi an soke shi kenan. Allah ya shiryar da mu. To malam ya kawo abu na farko, ta'arifu ha, menene istihaba? Ya nuna cewa istihaba shine jini ne zai rinka zubarwa mace yana gudana, ba a lokacin zubar jini ba, ba lokacin haila ba, ba lokacin ainihin jinin biki ba. To sai malam ya ce ita matar da take fama da istihaba, to tana samun kanta a ɗayan halaye uku. Hali na farko ya kasance ainihin ita wannan mata kafin larurar jinin ya same ta, ta san kwanakinta na haila. Misali a ce tana kwana uku haila, haka take duk wata ta kwana uku a matsayin haila, duk wata ɗaya ta kwana uku a matsayin haila, ana nan sai wannan cuta sai ta zo sai ta same ta, sai jini ya zarce mata. Misali a ce tsawon yau shekara guda jini bai tsaya ba, kaga dama kafin wannan larurar ta zo mata ta iya sanin cewa kwana kaza take a wata, ko? To malam sai ya kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, hadisin Ummi Salama, ingantaccen hadisi wanda al-Imamu Malik da al-Imamu Shafi'i da al-Imamu Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito shi cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hukunta cewa wannan mata sai ta zauna daidai kwanakinta da ta rike duk wata in ya tsaya. Afwan, wannan hadisi Tirmidhi bai fitar da shi ba. Duk inda wata ainihin ya tsaya sai ta tsaya kwana uku, kwana ukun ta din nan dama da ta rike, sai ta zauna kwana uku ba ta azumi, ba ta ainihin sallah, domin hadisi tabbata cikin Bukhari da Muslim ya nuna mace in tana ainihin haila ba za ta azumi ba, ba za ta sallah ba. To yanzu ita jinin ya zo mata ne gaba ɗaya ya rikide, da na hailar da na istihara gaba ɗaya yake zuwa. To yanzu tunda ta iya rike kwanakin ta cewa misali uku ne kafin larurar ta same ta, in aka ce yau ɗaya ga watan Ramadan ko yau ɗaya ga watan Shawwal, to sai ta zauna kwana ɗaya, kwana biyu, ran na uku in aka yi sallan magariba sai ta wanka, sai ta ainihin yi sallan magariba, rana na hudu sai ta tashi da ainihin azuminta. Wannan jini da ke ci gaba da zuwan mata fa sunan shi jinin istihara, istihaba, baya ɗaukar hukuncin ainihin wato jinin haila. Yanzu ita tana haila kenan da kwanaki, ba da jini ba, da lissafin kwanaki. Ina fatan kun gane wannan hali ainihin na farko kenan. Hali na biyu ya zama jinin ya tsinke yayi ta zuwar mata, kuma ta kasa rike kwanakinta ainihin wato waɗanda suke kafin ainihin larurar ta same ta. A ce ke kwana nawa kike wannan haila a da kafin wannan larurar ta same ki? Sai ta ce ita bata sani ba, gaba ɗaya kenan. Wato misalin wannan shine a ce ita tunda ta balaga, da jinin kawai ta balaga, balagar farko da ta yi za ta yi jini kwana uku ko kwana hudu ya tsaya mata, ko? To ita tun da ta balaga kawai haka jini yake kwarara a farjinta, har yau bai tsaya ba. To irin wannan in ta zo maka
to kaga ita bata ma taba yin haila ba balle ta san kwana nawa ne take yi ko kuma tana yi din a da amma yanzu da larurar ta same ta sai ka ce kwana nawa kike sai ta ce ta manta to da ita da waccan sai ka hada hukuncin su daya waccan tun da ta balaga balagar ta ta fari haila fari da za ta fara kawai da ta fara da jinin haila sai mata tabi barce sai zama mata istihaba to irin wannan da ita da matar da yake ta san kwanakin nata amma da larurar ta kama ta sai ta manta to shikenan irin wannan ainihin wato ta samu kanta a wani hali kenan na kunci sai ka fara tambayar ta kina iya bambance jinin hailaki da jinin istihaba domin shi jinin haila baki ne yana da duhu sannan yana ƙarni yana wari shin in wata yayi kina cikin zubar jinin nan ne yawa zaki ga ya canza daga jazir don shi jinin istihara tunda jini ne na ɗabi'a shi yasa muka yi bayani ran nan kamar rago ne aka yanka jini ne jazir tsinkakken jini to shin wannan jazir yana cikin zuba in wata ya kama kina ganin ya juye ya koma wani mai duhu mai kauri mai ƙarni sai ta ce maka eh sai ka ce to ki tsaya gwargwadon waɗannan kwanakin su ne muke haila gwargwadon kwanakin da kika ga ya canza din nan an gane wannan da kyau in kuwa ta ce a'a ba ta iya bambance tsakanin na larurar da na haila kawai iri ɗaya yake zuwa mata ko dai baki irin ko kuma jazir to irin wannan sai ka gina ta akan sai ta ɗauki kwanaki shida ko kwanaki bakwai haka hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo cewa ainihin wato sahihin hadisi cikin sunan Tirmidhi cewa in wata ya tsaya sai ki zauna kwana shida in aka ce yau ɗaya ga wata sai ki zauna kwana shida ko kuma kwana bakwai wannan zaɓi ne sai yadda ta ɗaukar wa kanta kaga a wata in wata ne kwana 30 ne in ta ɗaukar wa kanta kwana shida a wata za ta yi sallar kwana 24 kenan azumin kwana 24 sauran kwanaki fa duk wata in ya kama sai ta yi kwana shida ba ta sallah ba ta azumin aka ce lafiya sai ta ce tana haila yanzu ita za ta yi kirge ne da kwanaki shida da kwanaki bakwai wanda shine aghlabi galibin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada fatawar haka mata ainihin suka fi to kashi ta biyu kenan kashi ta uku kuma yazan tana da ainihin wato al'adar tata kamar wani kashi na biyu daga cikin wancan na bangare da muka kawo ta san kwanakin nata to amma matsalar da ta faru shine yanzu ga dai jini ya zo mata ya wuce mata a yadda ainihin wato aka saba a ce jinin haila ya zo ya tsaya to ita yanzu jini take ciki ko yaushe tutur to ya za ta sai malam yace ta san kwanakin nata amma ba ta iya bambance ainihin wato tsakanin kwanakin wannan ainihin wato launin jini da cewa wannan jini baki ne wannan kuma jini ba baki bane ya zo mata iri daya to a irin wannan halin afwan in za ta iya bambance tsakanin jininta in za ta iya bambance tsakanin jininta cewa wannan jini baki ne wannan jini jazir ne to sai ta aiki da kalar jini anan ba za ta aiki da ainihin kwanaki ba kenan shine in watan ya kama mata kamar yadda muka fadi a ɗaya bangare daga cikin bangare na biyu din can in watan ya kama mata sai ta ga jinin ya juya ya zama baki to gwargwadon waɗannan kwanaki da bakin nan yake zuwar mata sai ta tsaya kwana 4 ne kwana 5 ne kwana 6 ne kwana 7 ne kwana 8 ne gwargwadon kwanakin da ta ga wannan baki yana zuwa to da ta ga ya dauke shi bakin jan ya komo ya ci gaba da zuwa to shikenan sai ta dawo sai ta yi wanka na haila sai ta ci gaba da ibadojinta kenan shi kuma wancan sai ta neman mishi magani a takaice yanzu ka ji hali uku kenan halin farko ta zama ba ta iya ainihin wato bambance tsakanin jininta na haila da wanda ba na haila ba to sai ta yi amfani da kwanaki shida in wata ya tsaya hali na biyu shine tana iya ainihin bambance tsakanin jinin haila da wanda ba na haila ba to in wannan na haila ya zo sai ta tsaya in wancan ya dawo kuma sai ta ci gaba da ibadojinta hali na uku shine ya zama ba ta iya bambance ainihin wato jinin hailan nata amma ta rike yawan kwanakinta kafin larurar ta same ta to sai ta yi aiki da ainihin kwanakin nan nata da ta sani ainihin kafin wannan larura ta same ta a takaice takaitaccen bayanin da shi malamin ya gabatar kenan insha Allahu ta'ala to sannan sai kuma malam ya kawo ahkamuha hukunce-hukuncen da suka shafi ita mace mai ainihin istihaza na daga cikin hukunce-hukunce din nan shine ka sani da cewa ba za a ce duk sanda za ta yi sallah wajibi ne ta wanka ba. A'a, inde ranar da ta kiyasta cewa yau jinin hailarta ya dauke, in ta wankan haila a wannan ranar, to wannan wankan ya isar mata. Duk sanda ta tashi za ta yi sallah azhar ko za ta yi sallah la'asar, in ta yi wanka a matsayin mustahabbi yayi, amma ba lallai bane gare ta. Amma abinda ake so gare ta shine an fi karfafarta akan duk sallar da za ta yi ta sake alwala, duk sallar da za ta yi ta sake alwala. Ma'ana koda ta yi sallar azhar sai yazan ta zo za ta yi la'asar, to ana so koda waccan alwala ta azhar bata kare ba, to an so an karfafe ta akan ta sake maimaita alwala akan waccan alwalar ta. Wannan ba matsayin wajibi yake ba. Mun gane wannan da kyau ko? To wata matsala da yake tana da matukar muhimmanci shine, anan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bata damar ti jam'i suri, shine ta rinka jinkirtar da sallar azhar sai ƙarshen muhtarin azhar. Ƙarshen muhtarin azhar kamar a ce ƙarfe 3 na rana, ƙarfe 3 na rana sai ti alwala, sai ti sallar azhar. Tana idar da azhar kamar ƙarfe 3 da rabi ko ƙarfe 3 da kwata ko ƙarfe 3 da 20, tana idar da azhar, azhar ta fita, la'asar ta shiga, sai zama ƙarshen muhtarin azhar ta yi sallar azhar. Da zaran ta idar kuma farkon muhtarin la'asar ya shiga sai ta tashi sai ta ainihin yi sallar la'asar. Wannan shine jam'i suri, anan ne kadai aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya halattar da jam'i suri shine ga matar da take fama da jinin istihara. Amma wannan da malikiya suka kawo cewa an kira sallar magariba a halin ruwa ko iska ko ya taso, za a dan yi jinkiri kadan a tada magariba sannan a zo a tayar da ainihin isha, ba shi da asali wannan jam'i suri ga mutanen da ke sallah irin wannan. A ga matar da ke fama da jinin istihaba aka samu tabbatacce Annabi ya mata izini ainihin akan haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan kenan. Sannan na daga cikin hukuncenta, an so wannan ainihin wato mace duk sanda za ta yi alwala din nan, to ta je ta yi tsarki, ta wanke wannan ainihin wato jini da yake farjinta, ta je ta samu wata auduga ta sa, ko kuma ta samu wani tsumma ta kunzugu. Wannan ba don komai ba, don tsafta, domin shi wannan jinin ba najasa bane. Wannan jinin da ke zuwar mata ba najasa bane, ba wai an ce ta yi haka bane don shi jinin najasa ne. Domin inda wannan jinin najasa ne, ma'ana an halatta mata ta yi sallah da najasa a jika kenan. Jini ne kamar yanzu a ce ka yanke da reza sai aka zo za a yi sallah, ka wanke iya abin da ka wanke sai ya ci gaba da zuba, bai bata maka riga ba. Dan ingantacciyar magana a wurin ingantattun malamai masu ingantaccen ta hakiki shine, duk wani jini da ke fita ainihin daga jikin dabba, dabbar da take haramun ne a ci namanta, shi jinin najasa ne. Kamar jinin jaki ko jinin kare ko jinin alade, najasa ne. Amma jinin da ke zuba jikin mutum matukar ba ya riɓe ya zama ƙurji ba, wannan ba za a ce najasa ba. Dan haka sai suka ce ingantacciyar magana ita ce jinin haila shine jinin da yake ainihin najasa. Amma dan yanzu ka yanke ko wani abu makamancin haka ya sa jini ya fita a jikinka, ba za a ainihin kira wannan najasa ba. Kamar irin a ce kana sallah sai kai buge sauro haka, sai sauran nan sai jinin jikinka da ya sha ko jinin jikin wani sai ya tartsatse a jikinka ko a jikin rigarka, wannan ba najasa bane. Ko kudin cizo ko makamancin haka, karanta ainihin littafin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, zaka samu ainihin karin bayani da yadda malamai suka kai suka komo. Amma in dai kana son ganin ta hakiki, ka je ka karanta littafin can da ne ishara a dazu, Ar-Rawdatun Nadiyya, sharhi ne na littafin Ad-Durarul Bahiyya a mujalladin shi na farko, da littafin Silsilatul Ahadith As-Sahiha a cikin mujalladin ta na farko, zaka samu bayanai akan cewa jinin haila tabbaci hakika shine jinin da yake ainihin najasa. Dan haka wannan jinin da yake zubar mata ba wai najasa bane, amma saboda tsafta ne aka ce ta kula da wannan. Kamar majina ce, a ce in zaka yi sallah in hancinka dama dama yake da majina kamar yaro dan yayi, ka share. Shin ana cewa ne ka share dan in kai sallah babu? A'a, in da zaka yi sallah ka dama dama da majina da ta sono da duk abubuwa sun zubo, sallar ka tana nan daren daƙam. Amma cewa ake kai tsafta, khudhu zinatakum, ku yi ado, ado daban, da kuma a ce ai an ce kai kaza ne dan najasa. Yanzu an ce gusar da kazanta ne, gusar da wannan kazanta ne dan abar kyama ce, ba dan ana ce maka najasa bace. To sai ka ainihin kiyaye wannan da kyau insha Allah. Sannan yana daga hukuncen da suka haukanta shine, ya halatta mijinta ya sadu da ita koda wannan jini yana zuwa, domin wannan jini baya daukar hukuncin jinin haila. Mu kiyaye wannan, baya daukar hukuncin jinin haila. Wannan ainihin ita ce sahihiyar magana, haka Bukhari ya ruwaito daga sahabi Ibn Abbas yace da aka tambaye shi algafata malam mace mai jinin istihara ya halatta ainihin asadu da ita, sai Ibn Abbas yayi Najeriyanci yace shin ya halatta ta sallah? Kasan dan Najeriya shine ke amsa tambaya da tambaya. Algafata malam ya halatta mace mai jinin istihara ta yi sallah? Sai yace musu ko ya halatta asadu da ita, sai yace musu ko ya halatta ta yi sallah? Sai suka ce eh. Sai yace in ko har ya halatta ta yi sallah, ai ya halatta asadu da ita kenan. Jama'a mun gane wannan da kyau, domin gashi mun kawo a hadisin Bukhari cewa matar Annabi sallallahu alaihi wasallama Zainab bintu Jahash tana yin jinin istihada, kamar yadda muka ji kanwarta Hamnatu yar Jahash ita ma tana jinin istihada, sannan Ummu Habiba tana jinin istihada, Ummu Salama tana jinin istihada. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani cikin mujalladin farko babin haila a cikin Fathul Bari sai da ya kididdige matayen da ke fama da larurar jinin istihara a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ba na manta ba, ukun nan da kaji ya kawo daga ciki to matan Annabi sallallahu alaihi wasallama ne. Ummu Salama tana yi, Ummu Habiba tana yi, sannan kuma ainihin Zainab binti Jahash, dukkan su waɗannan cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama ne, suna ainihin yi. To kaga a tsawon lokacin da aka ce Ummu Habiba an ce tana yi a tsawon shekara 7, za a ce an daina saduwa da ita? Jama'a mun gane wannan da kyau, ya rage kai miji sai kai ta neman mata magani, kai ta neman mata magani. Kuma kamar yadda muka kawo a baya, zubar jinin ya danganci yadda karfin larurar yake. Wata zubar jinin zai rinka zuban mata sosai, wata kuma jinin zai rinka zuban mata kadan kadan. Sannan ka gane jini, kalmar jini da aka ce, kalmar jini da Hausa tana daukar wannan madda jani, amma a Larabci in suka faɗi kalmar jini ba lallai wannan suke nufi ba. Sai ya zama zai iya daukan jaja wurdin, zai iya daukan mai ruwa-ruwa, zai iya daukan kamar ruwa-ruwan kabewa ko kamar ruwa-ruwan kurji, duk ana istihaba da irin wannan. Wata mata sai ya zama titir farjinta ainihin, sai kaga kamar in an yanka kabewa irin wannan farin ruwa da yake silalowa, ko in an fasa maruru irin wannan murtukakken ruwa, to wata haka yake ta fitan mata ainihin a farjinta. Ya rage sai aje sai a neman mata magani insha Allahu ta'ala. Sannan duk hukuncin da ka san mace mai tsarki ya hau kanta, ita ma ya hau kanta, za ta yi sallah, za ta yi azumi, za ta yi itikafi, za ta yi karatun alqur'ani, za ta dauki alqur'ani, duk aikin da ka san koda malaman fiqhun da suka ce ba za ta iya kaza ba, to ko a wurin su sun ce babu laifi. Misali cikin malaman fiqhu akwai wanda suka ce in mace na haila ba za ta yi karatun alqur'ani ba, sun kafa hujja da dalilai waɗanda wasu ingantattu ne ba su daukan wannan ma'anar, wasu kuma ba ingantattu bane koda suna daukan wannan ma'anar. Na daga cikin umumin dalilan su ingantattu shine nassin alqur'ani cewa la yamassuhu illa almutahharun, babu wanda yake taba alqur'ani sai wanda yake mai tsarki. Don haka suka ce daukan mushafin alqur'ani ga wadda take haila bi ainihin wato halatta ba. To wannan aya ba ta daukan wannan ma'ana ko misala zarrate, domin zahirin aya abinda manyan malamai suka tabbata shine aya tana ishara akan wancan alqur'ani ne dake lauhul mahfuz. Mun fahimci wannan da kyau ko? Daya kenan. Na biyu, karanta alqur'ani akwai hadisi munkari wanda aka yi cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ba zai halatta wa mace tana haila ta ainihin karanta alqur'ani ba. Wannan hadisi bai tabbata ba, dan haka aka samu cikin malaman salaf karanta Bukhari babin ainihin wato haila. A cikin sahihul Bukhari akwai tabi'in da yake sa ainihin matashi wato baiwashi ta je ta ainihin dauko mishi alqur'ani a wurin wani alramma dan uwan shi. Dukkan su malamai ne, alarammomi ne, malaman fiqh ne. Wannan ya dau alqur'anin ya bata ta je ta kai wa wancan ma'ana, dukkan su sun tafi akan halaccin ko mace tana haila za ta iya ainihin dauka alqur'ani. Karanta littafin Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zaka ga bayanai akan haka insha Allah. A takaice dai waɗannan su ne kaɗan daga hukuncen da suka shafi mace ainihin mai istihaba. To kaga daga waɗannan bayanan, waɗanda in Allah ya so kamar yadda duk muka yi ishara a kai, an ciro maka su cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, za ka gane kuskuren fatawar da malaman fiqhun malikiya suka bayar cewa in mace tana jinin haila misali kwana uku, da ya zo sai ya ki tsaya mata, sai suka ce sai ta ƙara kwana uku akan wannan lissafi na.
matakar dai ba ta kai 10 bane wato abinda maganar tasu take cewa 15 abinda maganar tasu take cewa idan kwanakin halarta kwana 15 ne to in yazo a wata in ya ki tsayawa 15 din nan to katta kara amma in ta ne kamar kwana 3 ne sai yazo mata sai ya ki tsayawa kwana na 3 sai ta kara na 4 na 5 na 6 ta kara 3 kenan to sabanin yadda kuma wasu mashirmanta daga cikin mutafaqihatul malikiyya suka fahimta a kasar nan cewa wai kuma sai ta sake kara 3 akan 3 da ta kara da can 3 ne kwanakin ta
to ta kara 3 akan kwana 3 ta ya zama kwana 6 ko sai suka ce sai ta sake kara 3 tara kenan in bai tsaya ba sai ta kara 3 12 kenan in bai tsaya ba sai ta sake kara 3 15 kenan to wannan shirme ne na masu fassara ba malaman fiqh malikiya bane suka kawo wannan magana shirman masu fassara ne wannan kuma shahararre ne a wurin malaman Najeriya saboda larabci yayi musu karanci to akan samu bankaura irin wannan gashi nan inilta basat idan ta fantsama gusula saubu kulluhu to kaga duk wanda ya fadi wannan ya fantsama a cikin jahilci jama'a mun gane wannan da kyau ko abinda mai akhdari yake cewa idza ta'ayyanatin najasatu gusila mahalluha in aka ga najasa sai amfani da ta'ayyanat ay bil ayn in aka ga najasa ido da ido ga najasa a wuri kaza sai yake gusila mahalluha sai a wanke wurin ita najasar jama'a mun gane sai yake fa inil tabasat in kuwa ta saje me yake nufi da sajewa a ce yaro ne sai maka fitsari misali sai ka ce to bari zuwa nan da a tashi hira kafin a tashi hira sai wurin ya bushe sai ka miƙe tsaye sai ka nemi inda fitsarin yake inda ya zuba inda ya bushe sai wurin ya saje da shi da wanda ba a yi fitsarin ba duk sai suka rikide suka zama iri daya shine iltabasat wurin ya saje da mai kyan da mara kyau sai mai ahlar yace ghusila thawbu kulluhu sai a wanke dukkan tufafi abinda mai ahlar yace kenan to amma su cewa suke fa'inil tabasat idan najasar ta fantsama to wannan ko mai ahlar yace in ta fantsama ko bai ce ba dole aka tanjama maka kwata ta fantsama dole ko ahlar bai ce a wanke ba kai zaka wanke don ba zaka iya bi ɗaya bayan ɗaya kana wankewa ba don haka ba ma'anar gurin ba kenan to wannan gurin ma da malaman fiqh suka ce sai ta kara kwana 3 malam tablugh 15 yawma malam tujawiz 15 yawma matakar dai wannan lissafi nata waɗanda dama kwanakin ta na haila matakar bata ketare kwana 15 ba to yanzu abinda suke cewa tana kwana 3 laruran nan sai ta zo mata sai ta kara kwana 3 akan ukunta to shine abinda muke cewa to wannan kwanaki 3 ma da suka ce ta kara ba shi da dalili alqur'ani ko sunnar muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dama mun gane wannan don haka in ka je ka karanta askari wanda fiqhul malikiya ne na ainihin gabas shine fiqhul malikiya ne na iraki zaka ga shi kuma ya kawo maganganu daga su malam mugiratu daga su malam wanene daga su malam wanene waɗanda su kuma waɗannan maganganun sabanin wannan magana ce don haka ingantacciyar magana idan mace tana jinin haila sai wata ya tsaya da watan nan ya tsaya sai ta fara kwanakin ta 1 2 3 dama take yi sai ketare mata yana ketare mata sai ta rabu da shi sai ta wanka ta ci gaba da ibadarta sai wani watan ya zo sai ta ga ya sake 1 2 3 sai ketare mata ya kai na 4 to yanzu ta fara samun darasi kenan akan cewa to hailarta ta karu kenan domin ta samu basira daga watan da ya wuce ta sake samu daga wannan watan wani watan da ya zo sai ta ainihin sake ganin cewa ya zo mata kwana 3 da ya zo kwana 3 din nan sai ki tsayawa to anan sai ta kai shi kwana 4 sai ta ce to daga wannan watan hailata ta tashi daga kwana 3 ta zama kwana 4 jama'a mun gane wannan da kyau amma ba a ce wai shikenan sai tai ta kari sai tai ta kari sai tai ta kari sai tai ta kari ba a'a duk waɗannan bayanai ku samu ku karanta wannan littafi na fiqh sunna a takaice insha Allah ta'ala za ku samu bayanai akan haka Allah madaukakin sarki ya shirye da daga ƙarshe isharar da zan yi mana akan larurorin nan irin na mata kaga wani littafi nan ya kamata ka je ka same shi
na الدكتور محي الدين قالوا العبلي gashi amradun nisa'i amradun nisa'i cututtukan mata wannan littafi ya tsaya ya bayyana cututtukan da mata suka kadaitu da su akan mazaje gashi kana gani dan karerar mujalladi ne guda daya to cututtukan mata yaya cutar nazifi take yaya cutar kaza take yaya cutar kaza take yaya cutar wannan kwararren likita ne to amfanin wannan littafin ga kai mai yin ruqya ko kuma kai malamin fiqh shine naka iya gane matsala kaza da wanda take fama da shi to cuta kaza ce matsala kaza da wanda take fama da shi to cuta kaza ce matsala kaza da take fama da shi to cuta kaza ce zai kawo maka cutar sai kawo maka ta'arifin ta kamar yadda sarumul battar yake sannan sai kawo maka symptoms a'rab alamomin da ake iya gane cutar nan iri kaza ce wanda so kuma sai kawo maka irin yadda ake maganin abin amma a likitancin zamani to kaga anan ne za ku rabu dan nan sai ka je kai medicine amma taimakon da zai maka shine zai fassara maka cuta kaza mai cece to ya ake iya gane kaza da kaza da kaza cuta kaza ce ya ake iya gane kaza da kaza kaza cuta kaza ce to in ni ne kai sai kuma in je a matsayina na mai ruqya tunda na gane larurar to sai kuma bincike ainihin al'amarin a ƙarƙashin harkar ruqya da harkar musulunci irin littafin at-tibbun nabawi na al-imam az-zahabi at-tibbun nabawi na al-imam abu nu'aymin at-tibbun nabawi na al-imam ibn al-qayyim da sauran littafai da manyan malamai suka rubuta akan magunguna kaza magunguna kaza sai zama shi wannan littafin ya zama maka kitabut ta'rif ya zama maka a definition book ko a defining book wato littafi ne da zai fassara maka larurar ka gane ta karara amma maganin to ba anan yake ba tunda ka gane larurar to sai ka koma kuma sai ka nemo ina maganin ta yake a sauran cikin littafai ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki shiryar da mu mala yace tafi'an nau'i na tar daga cikin nau'ukan sihiri sihiru ta'tilil zawaj sihirin barin aure tai gandame miya ta gama poli ta gama university ta gama FCE ta haddace qur'ani kakap amma duk sanda aka zo aka yi mata magana aure sai ta burtse to ke wannan malama me kike nufi ke wannan sister me kike nufi duk ai ta mata wa'azi tace ita samfa ba za ta yi aure ba fa a kuna ganin gata da hijab gata da kaza abubuwa sun ji amma ba ta san aure to ke wannan irin addini ne wannan a miwa sihiri ne akan ta miwa wani aljani ne akan ta shi yasa sai ku taimake ta a iya diagnosing a bincika tashkhisul hala a bincike halin da take ciki a taimake ta in ba haka ba dan kun tsaya ku ne mata nasiha ba za ta ji ba za ta ji nasiha ku ba za ta ji wa'azin ku ba duk ayoyin ta haddace ma haddace qur'ani ce ma in waye wakan zamani ne ta yi boko ta gama AB ta gama menene ta gama menene abin da za ku tsaya sai a samu wata wadda take kusa da ita uwarta ce kawarta ce yar uwarta ce wani dan uwanta ne sai a jata a jika sai a bincike ta to ke wance menene yasa baki san aure sai tace a ni bana so kawai mazan yanzu ɗan iska kaza kaza haka zaka ji tana cewa wannan duk shedana aljamin da ke kanta ne sai a bincike ta a hankali wance kamar kitan yawan mana kukan kai ne miki yawan ciwo wani lokacin ma kike ce kunkuso yana ta ciwo baki dan yin wasu ɗan mafarkai haka kaza kaza haka da hikima ake yin abu shi yasa in kai likita ne dole sai ka san psychology me psychology shine ilmun nafs ilimi ne game da sanin tabi'un ɗan adam da sauran ainihin masu rai dole sai ka san wannan don haka misali yaushe za a sa soje harkar ruqya ina za a sa soje harkar ruqya harka ba za ta yi kyau ba soja in ya abin nan yanzu nan sai sa buti ya make ka yace shi ma ba aljanin bane to ka gani ina harka ba za ta yi ba ka gani shi soja kawai kashe mu wuce ne kashe mu wuce dan haka likita mai ruqya kenan to mai taushin hali ne zai iya bincika kaza zai iya bincika kaza zai iya bincika kaza a hankali a tsanaki jama'a mun gane wannan da kyau ko to dan haka sihiru ta'tilil zawaj sihirin kinnin aure a sihir chamace ta ke aure ko a sihir ta namiji ya ke aure ko wani aljani ya shige shi ya hana shi aure ko wani aljani ya shige ta ya hana ta aure ko wata aljana ta shige ta ta hana ta aure ina son ka fahimci abin nan na da fadi in wata aljana ta ganka tana so sai ta rinka zuwar maka kuna tadi a bacci tana shafa ka tana neman ka rinka jima'i da ita in ka ba da kai ka ba ta hadin kai sosai
to shikenan duk sanda ka tayin ma aure sai tafi sai ta watsa abin amma ana so ka tuno ayan nan ta Bakara wama hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah ba za ta iya watsa harka ba sai da izinin Allah sai ta bi sai ta lalata ainihin harka auren shikenan in abin ya tsanani ma to ba fa wai sai kai bacci ba kawai za ta zo maka a'a kana ido din sai kawai sai ka ji ana jima'i da kai sai ka ji ana jima'i da kai sai ka ji mani na zuba duk haka tana faruwan abu ya tsanani ka san wannan za ka ga mutum gandame ne shine babban yaye shekarar shi 60 a gida amma ya ki aure duk ɗan kannan shi wannan ya gama secondary wannan ya gama poly wannan ya gama university wannan ya gama kaza kowa ya ki aure amma shi yayi aure shi kowa ya shi yaki to irin wannan ya kamata a bincika me yake damun mutum wata budurwar ta kanki aure haka saboda me saboda ta nemi cewa wata aljana ta nemi cewa tana son ta hada wannan yarinyar aure da danta misali sai a samu aljana tsohuwa ba za mu ce dattijuwa ba tsohuwar banza aljana sai ta zan ta ga wata kyakkyawar budurwa ta mutum sai a ina ma dana aljanin nan ya samu wanci to shikenan sai ta zo wa wannan yarinya a bacci sai ta ce za ta yi mata miji to in yarinyan nan ta bada hadin kai ta daura musu aure ita uwar wannan aljani namiji to shikenan duk sanda wani yazo yana tinkarar wannan budurwa da aure sai ta yi kokarin watsa abu ka kiyaye wannan ko kuma shi yazo ya ganta yana so ko ta bashi hadin kai ko ba ta bashi hadin kai ba sai dai ya kokarin watsa abu to in ta bashi hadin kai ne to duk inda aka zo sai ka ji yana da'awar cewa ai matar shi ce ake so a aure mishi waye daura maka aure da yace shi dai matar shi ce jama'a mun gane wannan da kyau ko to ya kamata ka gane wannan ta'til ta'til gashi nan wa bi'run mu'attala attala ainihin al-mu'attala ma'ana wadanda suke ketare kaza ko abin da ake ketarewa su bar yin aure gashi mutum kiri da muzu ya kin aure kiri da muzu ta kin aure da makamantan haka ina son ka bambance wannan da kyau da sihirut tafriq sihirut tafriq za a yi wa budurwa asiri ne akan saurayi kaza da ta kafe sai shi sai a raba su sai wani ya shigo wannan shi ake kira sihirut tafriq ta'tilul zawaj kuwa gaba ɗaya ne za a hana mata yin auren gaba ɗaya ba wai ta auruwa na ba to dan haka ya zamu iya bambance ta'tilul zawaj da sihirut tafriq shine bil a'rab ta hanyar symptoms din wadancan mun ji irin abubuwan da mutum zai rinka ji a jikin shi har a gane cewa larurar da yake fama da ita sihirut tafriq ce ko ita sihirut tafriq take fama da shi to wadannan irin symptoms ne wadannan irin alamomi ne amma dai kafin nan babban malami Wahidu Abdussalam Bali shehun aljanu da mutane yace kaifa yatimmu sihiru ta'tilil zawaj ta yaya ne ma wai shi wannan sihiri na hana aure yake ainihin wato afkuwa ta yaya suke yin shi cikakken shi ne yanhabul insanul haqidul makir ila sahirin khabisin akan samu mutum mugu wanda yake ainihin azzalimi mai makirci sai ya tafi wurin boka yaje ya samu wani mugun boka wa yatlubu minhu an ya'mala sihran sai shi wannan mugun mutum ya nemi cewa wannan boka mugu yayi mishi ainihin sihiri libnati fulanin ga wance yarwani kai la ta tazawwaja dan kar ta samu ta aure fa yatlubu minhu sahir ismaha wasma ummiha sai shi bokan ya nemi cewa to shi wannan saurayin ya bada sunan budurwar da sunan uwarta mun gaya muku can a baya da yasa dalilin da yasa suke tambayar sunan uwa din nan yawa sai tambaye me sunanta me sunan uwarta wa asaran min asariha da kuma wani abu daga cikin kayan da take sawa takalminta ko ainihin wato zaninta ko dan kwalinta ko makamantan haka sai ya nema to su kuma ƴan matan yanzu ga san fancy ga cin banza duk garin haka ake ainihin kama su sai zo yake ta kawo kayanta za a kai mata wanki tana ga a banza ta fadi shashasha na biki bari ta kwashe ta kai shikenan sai ta kwashe kayanta kakap sai ta tattaro sai ta kai wanki sai ta bashi ya kai a wanke mata fes sai a dau wani zani daga ciki sai a je sai a hada asirin da shi sai a dawo mata da shi cikin zannuwanta tana sawa shikenan yawa mun gane wannan da kyau ko kamar yadda sihirul muhabba muka ce ana hada musu ne ta wajen yan tsotsotsotse kina da son a kawo miki yogurt a kawo miki juice a kawo miki fruit a kawo miki menene kiga kina ga kina cin banza kin samu wani ba kauye je dibo kaji daga kauye kawo miki sai dan hado mata da dan wasu abubuwa a jiki shikenan sai ta hada ta cinye ana a wanke ke kin yita kin hai ashe ta zame ne an gane wannan da kyau ko
thumma yaqumu bi'amali sihiri, sannan sai shi bokan ya tsayu ya aikata wannan sihiri, wa yuwakkilu jinniyan, sai wakilta wani aljani guda akanta, au aksara, ko kuma dawa ba daya ba, wani lokacin daya, wani lokacin ya wakilta mata aljanu dawa bi hadha sihir, ya wakilta aljanu dawa akanta akan su je su saka sihirin a jikinta kuma su ga sun tsayu akan biyan bukata. Fa yadhhabu aljinniyu, sai shi aljani ya tafi wurinta, wa yadhallu mulaziman li hadhihi almar'a, sai ya ainihin doge ya lazimci wannan mace koyaushe yana nan yana biye da ita, koyaushe yana nan yana biye da ita, hatta ya tamakkana min ad-dukhuli fiha fi ahadi hadhihi alhalat al-arba'a, har sai ya samu damar shiga jikinta ta ɗayan daga cikin halayen nan guda hudu. Wato galibi ba daga zuwa ne zai iya shiga jikinta ba, sai dai in yaje ya same ta a ɗayan waɗannan halayen guda hudu, amma in yaje ya same ta ba a cikin wannan halin guda hudu ba, ba ɗaya daga ciki ba, sai ta binta, sai ta binta duk inda take yana binta, duk inda take yana binta. A irin wannan lokacin ne in ta zo wurinka da matsala, in ka zauna da ita sai ta ce ita dai da farkon larurar ta fara jin kamar ana binta a baya, sai ta ce maka kullun tana zaune sai ta ga kamar wani ya zo ya wuce, sai ta rinka jin kamar ba ita bace a ɗakin, to a lokacin ya ne mata dindini ya samu yadda zai shiga jikinta ne, don haka yana nan yana kewayawa kamar ɗaki ne, sai ka zo ka same shi a rufe, kai kuma kana da bukata ta nake za ka ɗan kewayo ka ga ko akwai wani windo ko akwai wani kaza, to haka sai yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan, yana son ya samu ɗaya daga cikin halayen nan guda hudu allati dakarna hamin qablu, waɗanda muka ambata a baya, wahiya su ne ga halayen da aljani ke samu don ya shiga jikin mutum. Alhalatul ula, hali na farko, alkhawfu shadid, tsoro mai tsanani. A can baya ne hammalan ya buga mana misali da cewa akwai wata mata mai kula da addini ce matuƙa, aka turo mata aljani ya kasa ciya jikinta, ran nan yana nan yana biye da ita shi aljanin, sai barawo ya shigo gidan, yana shigowa gidan sai ta yi ihu, tana ihun nan shikenan shi kuma aljanin sai jikin shi ta bude, sai ya samu damar shiga, saboda ta shiga halin alkhawfu shadid. Shi yasa in har ka shiga halin alkhawfu shadid, isauri ka ambaci sunan Allah. Misali kana zaune sai nefa suka tankado wuta, sai bulab din ɗakin ka yi tarbatsa, sai ka ce a'udhu billahi, misali ko bismillah ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ka ambaci sunan Allah, amma kaga ce bala'i. To mun gane wannan da kyau, yawa, saboda haka sai ka ambaci sunan Allah, allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bayan Allah na gari kenan, duk bala'i in ya samu, duk musifa, sai su koma ga Allah, to sai Allah ya kawo gudunmawa. Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma, salloli Allah zai musu, addu'o'i Allah zai musu, salatoci da rahamomi. Alhalatu thaniya, hali na biyu, alghadabu shadid, fushi mai tsanani yana bada dama aljani ya shiga jikinka. A nan ne a baya har ne bayani da cewa dan haka malamai suka kawo cewa fushi iri biyu ne, akwai fushi fushi irin na ɗabi'a, to irin wannan fushin a shar'ance irin shi duk abin da kai a cikin shi yana tabbata, saboda fushi ne na ɗabi'a, ga magarin fushi ne. Amma irin wannan fushin da malam yake magana, alghadabu shadid, fushi mai tsanani, shine fushin da yake gusan maka da hankali, to irin wannan fushin in kai shi duk abin da kai na shari'a baya afkuwa, baya zartuwa, ba a kirga maka da shi, a irin wannan fushin ne malaman fiqh suka ce in kai shi ka saki mataka a cikin irin wannan fushin alghadabu shadid, wannan mata bata saku ba. Ku karanta halittafi Ibn Qayyim ya sa mishi izafatul lahfan min masayib shaytan, banda wannan izafatul lahfan min talaqil ghadban, dan karami ne Ibn Qayyim ya shi kamar girman littafin Sifatus Sala, izafatul lahfan min talaqil ghadban, ceto da wanda ya shiga uku game da sakin fushi. Ibn Qayyim ya kawo abin a shar'ance, ya kawo abin in the psychological meaning, a ilmance ilmun dafs ya kawo yaya irin wannan fushin yake a shar'ance, yaya yake fushi ne mai tsanani tsananin shi. Misali in kai irin wannan fushin zaka iya harba babanka, zaka iya harba uwarka, to kaga wannan fushin shine hadisi yazo sahihi cikin sunan Abi Dawud ko Ibn Majah, annabi yake cewa la talaqa fi izlaq, babu saki a cikin gushewar hankali. Shine malamai suka fassara shine mugun fushi ko kuma maye, mutum sai ya je sha giya ko ya sha kwaya ko ya haukace ko ya kama farfadiya, sai ya saki matar shi, ingantacciyar magana saki bai yiwu ba, in giya ya sha sai a mai hukuncin shan giya, amma matar shi ta koma. In ba ku da wannan littafin na Ibn Qayyim ku karanta ɗayan, shine izafatul lahfan
min masaidi shaitan. Ibn Qayyim ya dan taba magana kadan, amma da zaka samu wancan da ka sha karatu karatun da baka taba ji ba tun da uwarka ta haife ka a duniyar nan, shine izafatul lahfan, ainihin wato min talaqil ghadban. In baka samu wannan ba, samu fiqhi sunna mujalladi na biyu, ya rero da dama maganganun da Ibn Qayyim ya a wannan littafin ya kawo. Jama'a mun gane, to al-ghadabu shadid, irin wannan fushin shine wani sahabi yayi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tashi yana zagin wannan, yana zunduma wannan ashar. Sai manzo Allah yake, ni ko na san kalmar da da in ya fade ta da fushin da yake ji ya kaugare shi. Aka ce me yake? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. To da wannan kalmar sai aka gane ashe irin wannan fushin shedani ne yake sabbabawa mutum shi. To wannan shedanin shine al-qarin, wannan shedani wanda kowa yana da shi. Manzo Allah yake, babu wanda bai da irin wannan shedanin. Sahabbai suka ce har kai, yace har ni, sai dai Allah ya taimake ni, na waya musulunta, baya umarni na da sharri sai alheri. Haka wata ran hadisi yazo cikin Sahih Muslim, Aisha annabi ya fita da daddare, ya fita bukatar shi, sai ta fishi nan da nan ta fara kumbura, wai ta take ya tafi wurin wata matar shi ne, yana dawowa sai ga tana ta zumbar zumbaran baki, yace hala shedanin naki ya hau kanki. Sai ta ce ai har ma shedani nake da shi. Iye, manzo Allah yake, ai ba wani wanda bai da shedani. Tace har kai, yace hanni, sai dai Allah ya taimake ni, na yi musulunta. Wannan riwaya ta Aisha kuma yana cikin Sahih Muslim. Jama'a musulmi, mun gane wannan da kyau. To irin wannan karin din, irin wannan shedanin shine wakilin Iblis a kanka. Duk dan Adam, Iblis yana da wakili a kan shi wanda zai rinka batan mai da shi. Da an haife ka, sai Iblis ya aiko shi ya zo ya tsaya kusa da ana kan ana haihuwar ka, sai ya shafe ka. Shine manzo Allah yace, babu wanda haka bata same shi ba sai Maryamu da ita da danta Annabi Isa. Mun karanto hadisin Abu Bukhari a baya a cikin littafin. Jama'a mun gane wannan da kyau. To wannan shine qarin, wakilin Iblis. Iblis wancan da aka yi gwagwarmaya da shi a Qur'ani, to wakilin shi ne akan kowane dan Adam. To shine abinda Bahaushe yake kira kurwa. Kurwa spirit shine in ka mutu sai ya taso, sai ya shiga jikin ɗanka. In aka zo yana cutar da ɗanka, in aka yi karatu sai ya halarto, da an yi magana sai ya ce ai ni uban shi ne, sai ya ce kai wanne iri ne, sai ya ce ni aljanni ne, sai ya ce to yaya aka yi, sai ya ce ni uban wannan yaron ne. To in baka kware game da duniya aljanu ba sai ka ruɗe. A'a, spirit ɗin uban ne, kurwa, kurwa uban ita ce. Kurwa ba wai sai mayu ba, kowa na da kurwa. Amma yadda abin yake shine, sai in ka mutu ne ake cewa ta zama kurwa. To ana ce mata kurwa ne da Hausa in ta bayyana a jikin wani, in ta fito ta bayyana a wata halitta sai a kira ta fatalwa. Haka ake da Hausa. Jama'a mun gane wannan da kyau. Allah ya shirye da mu. Yawwa. To sannan al-halatu salisa, hali na uku, al-ghaflatu shadida, ghafala mai tsanani. To irin wannan in yazo ya zaka yi da shi, ka zo ka nemi mutum ruqya, sai aljanni yazo sai ya ce shi uban shi ne. To kai marma zaka gane cewa kurwa uban ce, wancan shedani ne da uban ya rasu. Sai ka ji ya ce ai ya taso daga kabari ne, ya zo ya zauna jikin dan shi. In baka kware game da abun ba sai ka kasa gane yaya abun yake. Kurwar uban ce, wannan shedanin ne, sai rinka da'awa ai shi ne uban, domin shi wannan shedanin da ke tare da kai yana da'awa shi ne kai, yana da'awa shi ne kai. In aka tambaya ya sunanka, sai ka ji ya faɗi sunan babanka, saboda shi yana cewa shi babanka ne. Ko kun gane wannan da kyau? Dan haka za a samu mara lafiyan da sai ka samu irin wannan guda hudu a jikin shi, sai ka ji ɗaya ya ce ni uban shi ne, wannan kuma ya ce ni kanin uban shi ne, wannan ya ce ni kanin uwar shi ne, wannan ya ce ni kawun shi ne, kaza kaza. Duk kawun nan da uban da suka mutu shine shedanin nasu, sai suka taso sai suka haya dan ko yar. Yana da kyau ka kware game da wannan insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To irin wannan in yazo kawai ba wani abu da za a yi, sai ka kokarin ka sallame shi kawai ya fite ba shi wuri, kuma ka wa'azantar da shi, kai kokarin jawo hankalin shi akan ya musulunta, ya bar wannan ainihin mugun aiki da yake na cutar da wannan bawan Allah, kuma ya san cewa ba dan shi bane. Wannan magana da yake fadi munkarun minal qawli ce, maganar banza ce yake fadi. Alhalatu salisa, hali na uku, alghaflatu shadida, gafala mai yawa shine ka zama sakarai, ba abin da ya shafe ka da addini. Ka durmusa, daga ina kake? Daga gidan karuwai. Ina za ka? Gidan dambe. An jima kuma karfe 8 fa, a'a za ka je Lido, can kuma fa akwai kwado, in an taso fa ana kalan kowa a can, ma'ana kai gaba ɗaya duk daga sharri zuwa sharri ka fito. Al-ghaflatu shadida, kai ka gafala sakarci kawai, dan haka da wahala ka samu karuwar da ba aljani akanta, da wahala ka samu karuwar da ba aljani akanta, dan duk saban Allah ya taru akanta, bata sallah, bata azumi, ashariya, shan taba, giya, zina, ko duk irin waɗannan abubuwa. To al-ghaflatu shadida, in mutum ya shiga halin irin wannan gafala ba shi ba addinin Allah, nan da nan shaytani zai iya shiga shi. Al-halatu rabi'a, hali na hudu, al-inkibabu ala shahawat, mutum ya dukufa game da ainihin sha'awa, ya zama shi kawai ba abin da yake so a rayuwar shi sai dai sha'awa, jima'i ko yaushe tunanin jima'i, ya zai jima'i, al-inkibabu ala shahawat, sha'awa jima'i ne, sha'awa saban Allah kaza, sha'awa saban Allah kaza. To irin waɗannan halaye ba wai sai mutum ya shiga dukkan su a lokaci ɗaya ba, a'a, shiga ɗaya daga cikin waɗannan halaye bakawa aljanni ya shiga jikinka. Jama'a mun gane wannan da kyau, to dan haka sai kai kokari ka rinka yakar ainihin wato shaytani, in ba haka ba wallahi dan adam ya shiga uku. Jama'a, kamar bayanin da muka fara ne ran nan da muka fara bayani akan falala arafa, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Ahmad ya ruwaito da wasu daga cikin malamai na sunan Abu Dauda da makamantansu, yace Iblis ya yana wasa wukanshi ranar Arafa, ma'ana ga jama'ar duniya an tara mushi su a wuri daya, zai zo ya fata-fata da su, ya batar da su. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, sai Allah ya ce wa mala'iku, ya ku mala'ikuna, ku dubi waɗannan bayina, dan me suka taru? Sai su ce a sun taru dan kai ne. Sai Allah ya ce ku sheda, ya ku mala'iku, duk gaba ɗayan su na gafarta musu, duk na yafe musu. Wani ya je bai iya aikin hajjin ba, wani ya je fifin-fifin, ya je cewa kacau-kacau, amma dai waye jewa? Allah ya jewa, to duka sai a ce an yafe mai. Shi yasa annabi yake cewa wanda ya hajji bai yi rafusu ba, bai yi lagawo ba, ba zantukan banza, ba kwarkwasa, ba iskanci, zai dawo kamar ran da uwar shi ta haife shi. Ma'ana kurakurai na ayyukan hajji da dama ana yafewa a kai. To shi ne sai manzo Allah ya ce tun da ake ba a taba ganin ran da Iblis ya shiga uku ya kunyata kamar wannan ranar ba tun daga ranar Badar, domin ranar yakin Badar ma ya kunyata. To rana ta biyu da yake kunyata ita ce duk ranar Arafa a shekara, zai waso kanshi shi da jama'ar shi, za su zo su batar da mutane su yadda suke so da su. To duk sai sun sa wani yayi kaza, wani yayi kaza, wani yayi kaza, za a tashi Arafan nan sai Allah ya ce duk na gafarta musu. Shi kuma Iblis sai koma yana kuka, ya shiga uku yayi aikin banza kenan. Allah ya kiyaye. To malam ya ce fal jinniyu baina halataini, idan wanda aka yi wa asiri ya shiga ɗayan waɗannan halaye guda huɗu ko, to shi kuma aljannin sai ya shiga ɗayan halaye guda biyu, sai ya zama yana tsakanin ɗayan halaye guda biyu. Alhalatul ula, imma an yadkhula fil mar'ati fayaj'aluha tatabayaqu min kulli zawjin yataqaddamu li khitbatiha wa tarfuduhu. Halin farko, imma an yadkhula fil mar'ati, ko dai shi aljannin nan ya samu damar shiga cikin jikin wannan mace, fayaj'aluha tatabayaqu min kulli zawjin yataqaddamu li khitbatiha, sai zan duk wani namiji da yazo yana neman ta da aure, sai ta rinka jin kunci, ta rinka jin ba ta son shi, ta ji rayuwa ta yi kunci gare ta, wa tarfuduhu, kuma ta rinka yarfar da shi, rafida, sai ta zama rafidi, rafidiya gare shi, ta rinka yarfar da shi, ba ta kauna shi, tana kura shi, ta buga ba ni wuri. An samu irin wanda daga cikin irin wannan da ta samu wannan larura, wata da yazo neman ta, sai ta huda baki ta ce wai kai baka da uwa ne? Sai ta ina da uwa mana, sai ta ce ka je ka nemi uwar ka, manan ba dan kai dan iska bane, kace maka ni zan yi aure ne kaza 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 kaza, ka gani? Kuma sister ce guda, amma sai ta ce kai baka da uwa ne, ka makaratu za ta biya mai, kai baka da uwa ne? Yace ina da uwa mana. Kace ka je ka nemi uwar ka mana, kai ba dan iska bane zaka zo ka ce zaka aure ni, ka gani? Yanzu ka ga wannan maganar shi is telling something unconsciously, ba cikin hayyacinta take fadi ba, domin ki dubi mutum ki ce ba shi da uwa, yace yana da uwa. Ki ce in kana da uwa ka je ka auri uwar ka mana, ya zaka zo ka aure ni? Yanzu wannan magana ta mai hankali ce? To shine sai ta rinka jin kunci, ta rinka kore shi duk san da yazo gare ta, halin farko da zata ainihin shiga kenan. Alhalatu thaniya, hali na biyu daga cikin halin da aljannin zai kasance, wa imma Allah yastati'a an yadkhula, ko kuma yazan ya kasa shigarta, ya kasa shiga jikinta, mai wa tana da kula da addini, ko kuma dai generally a dunkule Allah bai bashi ikon ta shiga ba, kawai ya shiga jikinta ba, ko da ta shiga irin waɗancan halayen. Fa yaqumu bi amaliyati sihri at-takhyil min al-kharij, to shikenan tunda ya kasa shiga jikinta sai ya fara mata ainihin wato takhayili sai ya fara ainihin wato yi mata siddabaru a ainihin wato ta daga waje kenan fa yukhayyilu ila ar-rajul anna al-mar'ata qabihatun duk sanda saurayin yazo sai shi wannan aljannin sai ya je ya rinka ainihin girmawa wannan saurayi a fuska cewa wannan mummuna ce baka ganin ta kaza baka ganin ta kaza wannan in ka aure ta kaza sai rinka ganin ainihin wato canjikan jama'arsa dadi game da ita wa yuwaswisu lahu bidhalika sai kuma ya rinka sa mishi waswasi a cikin zuciyar shi wa yasna'u hadha bil mar'ati aidan ita ma mata sai rinka mata haka wannan namijin mummuna ne ke ki kyamaci wannan mana kaza kaza ya zaki aure kaza ya zaki aure kaza ya zaki kaure kaza shikenan wata ko da ta yadda kamar yadda zaka zo ka ji daga baya sai ta zo sai ta ki dan haka sai yace fatara kullu rajulin yataqaddamu li khitbati hadhihi al-mar'a sai kaga duk wani mutum da ya tayamma neman auren wannan mace khitba ita ake kina neman aure khitba ai wa hakarani ne ruwa kasara khitba in kai ban ma kai rufa khutba jawabi kenan jama'a mun gane wannan da kyau yarfuduha sai kaga duk wani mutum da yazo ya fara neman wannan mace sai ainihin watsar da ita li ghairi sababin babu gaira babu sabab wa in wafaqa mabda'iyan koda da farko ya amince zai neme ta fa innahu yataraja'u ba'da ayyamin bayan yan kwanaki sai